بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Lahadi wanda shine yammacin biyu ga watan Ramadan shekarar Hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin biyu ga watan Maris shekarar miladiya 2025 daga wannan masallaci na Area 8 garki dake nan Abuja a birnin tarayyar Najeriya inda muke karatu a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan wata na Ramadana mai albarka. Wannan zai zama darasi na biyu kenan insha Allah a cikin tafsirin Suratul Fatiha. A jiya mun fara tattaunawa game da ma'anar al-isti'adha, za mu sake jin karatun wato isti'adha da basmala da kuma Suratul Fatiha daga Al-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم. Allah madaukakin sarki ya bude alqur'ani da wannan sura da ake ce mu suratul fatiha, sannan mun ji a gabaninta akwai waɗannan jumloli guda biyu. Jumla ta farko ita ce al-isti'adha, wato fadin mai karatu a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ina neman tsarin Allah daga shedan ar-rajim wanda yake korarre daga ni'imar Allah daga rahamar Allah. Ma'ana wannan isti'adha shine neman wato mafaka a wurin Allah madaukakin sarki dan ya tsare bawa wanda yake karatun alqur'ani daga cutarwar shedan, daga cetan shedan ya cutar da shi a addinin sa ko a rayuwarsa, daga shedan wanda zai katange shi daga aikata ayyukan alkhairi, daga shedan wanda yake ziga bayi zuwa ga ayyukata ayyuka waɗanda suke na sharri. Allah madaukakin sarki ya mana umarni a wurare mabambanta da mu nemi tsarin Allah daga ainihin shedan, kamar fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin cikin suratul Araf. Allah ya ce khudhil afwa, kai riko da afwa, wa'mur bil urfi, kai umarni da abin da yake mai kyau, wa'rid 'anil jahilin, kuma ka kauda kai daga wawaye. Sai Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu huwas sami'ul alim, idan ka ji wata fusga ta fusge ka zaka aikata barna, to ka nemi tsarin Allah daga shedan, lalle shi Allah sami'u, innahu huwas sami'ul alim, Allah yana ji kuma masani. Haka nan a cikin suratul mu'minun inda Allah yake fada mana cewa idfa billati hiya ahsanus sayyi'a, ka tunkuɗe mummunan abu da aka yi maka ta hanyar aikata kyakkyawa a madadin mummunan. Sai Allah ya ce nahnu a'lamu bima yasifuna, mu muka fi kowa sanin abin da suke tsarawa. Wa qul rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Allah ya ce kuma ka ce ya Ubangiji, ina neman tsarinka daga hamazat, daga wato waswasin shaidanu, wa a'udhu bika rabbi, ya Ubangiji ina neman tsarinka an yahdurun, kada shaidanu su halarto inda nake aikata ayyuka na alkhairi. da kuma cikin suratul fussilat fadan Allah idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadzin azim sai Allah yace imma yanzaghannaka min ash-shaytani razbu to wadannan wuraren guda uku cikin suratul a'raf da suratul mu'minun da suratul fussilat sune al-imam ibn kathir ya hada su yake cewa wadannan wurare guda uku ba su da na hudu ta fuskar irin wannan umarnin ubangiji ya umarci bayinsa da su kyautata ma ƴan uwansu mutane amma kuma ya umarce su a lokaci guda cewa shi shedan su nemi tsarin Allah daga su kama hanyarsa su nemi tsarin Allah daga cutarwarsa su nemi tsarin Allah daga gabarsa domin mabayyanin mai gaba ne da mutane kamar da Allah yake cewa ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati ya ku ɗan adam kar ku yarda shedan ya zama muku jarabawa irin yadda ya fitar da mahaifanku Adam alaihi salam da Hawwa'u matarsa yadda shedan ya fitar da su daga aljanna kar ku bari ya fitar da ku daga cikin rahaman Allah wannan a cikin suratul a'raf kenan haka nan a wani waje da Allah yake cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir cikin suratul fatir Allah yake lalle shaydan babban abokin gaba ne a wajenku kuma ku rike shi a matsayin abokin gaba kar ku yi soyayya da shi Allah yake innama yad'u hizbahu abinda shaydan yake shine yana kiranta wagarsa liyakunu min ashabis sa'ir dan su zama ƴan wuta Allah ka tsare mu daga wuta idan muka tafi cikin suratul kafi zamu ji inda Allah yake cewa alal misali afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya wa hum lakum adu za ku je ku riki wato a shedan da jama'ar sa ne su zama masoyanku min duni koma bayan Allah Allah yace wa hum lakum aduwwun alalin su abokan gaban ku ne saboda haka akai wannan umarnin a wurare daban-daban cewa a kiyaye shedan in an zo karatun alqur'ani a nemi tsarin Allah daga waswasinsa da ainihin wato rudinsa da batawarsa saboda haka abin nufi shine mai furta a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana neman tsarin Allah cewa Allah ubangiji ya tsare shi daga waswasi wanda shedan yake bujirowa da shi ana yin wannan isti'aza ne kafin a fara karatun alqur'ani wasu malamai sun ce a ana yin isti'azan ne bayan an gama karanta alqur'ani akwai malaman da suke ganin haka abin mamaki su suna ganin cewa ai abinda ake nufi idan ka gama karanta alqur'ani tayu idan karatun ya maka dadi sai ka ji kana burge kanka sai ka shiga cikin al'ujubu wato ka zama mai jin cewa ya iya mai takama da ganin cewa shi na Allah ne saboda yayi karatu mai dadi ko ya bada hadda ingantacciya to sai kai maza ka nemi tsarin Allah daga wannan mummunan tunani haka wasu malamai suke fada wai suka ce lidaf'il ijabi ba'da al-faragi min al-ibadati domin mutum ya kawar da kansa daga jin cewa ya iya bayan ya gama ibada akwai malamai cikin magabata cikin makaranta alqur'ani kaman Hamza kaman Abu Hatim da wasunsu waɗanda suka ambaci haka a cikin fassarar su kamar da al-Imam Al-Fakhr Razi ya kawo cikin tafsirinsa haka na al-Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi shi ma ya ambaci maganar kuma yayi mamakin wannan magana cewa magana ce mara kyau a takeice fa'ida da ake so a gane anan shine a nemi tsarin Allah daga duk wani mummunan abu da shedan zai iya saka ka amma dai magana mai inganci shine ana yin wannan isti'aza ne a farkon karatu ba a ƙarshen sa ba duk da Allah ya ce ne wato zahirin lafazin abinda Allah yake faɗa shine fa idza qara'atal qur'ana fasta'id billahi to da aka kawo da lafazin qara'ata wato fi'ili madi sai kama da a ce idan ka gama karanta alqur'ani zahirin zancen yana iya daukan wannan ma'anar amma aikace ba haka yake nufi ba kamar yadda Allah ya ce idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydikum, idan za ku tashi sallah. Kuma sai aka kawo da fi'ili madhi, aka ce idza qumtum, to wannan usulubi ne na larabci. Idza in ta zo tare da fi'ili madhi tana nuna mudari'i ne a mustaqbali. Sannan idan muka kalli hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aikace, suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ta'awuzi ne a farkon karatunsa ba a ƙarshe ba. Alal misali kama hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cikin littattafai mabambanta irin ainihin wato as-sunan al-arba'a gaba ɗayansu, Abu Dawud da Tirmizi da Nasa'i da Ibn Majah da littafin al-Imam Ahmad ibn Hanbal, duka sun ruwaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri. Allah ya ƙara masa yadda yake cewa idza qama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qama min al-layli fastaftaha salatahu wa kabbara thumma qala, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya miƙe cikin dare zai yi ibada, idan ya zo zai bude sallarsa, abinda ake fara jin yayi shine kabbara harama. To da zarar ya kabbara harama sai yayi addu'a wanda yake cewa du'a'u listiftah, wanda cikin ta yakan ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa allah thalathan, yakan fadi wannan addu'a kafa uku, yace subhanaka allahumma wa bihamdika, sarki ya tabbata gare ka ya allah ubangiji kuma ina yaba maka, wa tabaraka ismuka kuma sunanka yayi albarka, wa ta'ala jadduka girmanka ya daukaka ya allah, wa la ilaha illa allah babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai allah, yakan maimaita kafa uku. Sannan sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi, sannan sai ya ce bismillahir rahmanir rahim, sai ya fara karatu alqur'ani. Kaga sai da isti'aza yayi basmala, sannan ya kanta alqur'ani, yakan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ina neman tsarin allah ubangiji daga shaitan, ko a'udhu billahi samii'il alim, ina neman tsarin allah wanda yake ji na yake gani na yake da ilimi game da abin da nake yi, ya tsare ni minash shaitanir rajim, daga shaitan abin jefarwa abin nisantawa daga rahama allah, min hamdihi, allah ya tsare ni daga shaƙe wanda shaitan yake mabayin allah. Shaitan yana iya shaƙe mutum ya ji kamar zai mutu, wa nafhihi da kuma girman kai da shaitan yake sa mabawa ya ji yana jin cewa shi isasshe ne, wa nafsihi da kuma waka, shaitan yakan sa mutum tunani irin na wato masu jin waka ko masu yin waka wanda Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna, batattu ne ke gunsu. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi wannan siga ta isti'aza. To daga nan ya kamata sai mu ce kenan isti'aza ba iri ɗaya bane kamar yadda muka fara ambata a jiya. Akwai wannan wanda Allah ranma ya karanta mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wanda ita ce siga mafi shahara. In za a yi tunawa a jiya mun fara magana a kanta cewa akwai hadisin Sulaiman ibn Sard radiyallahu anhu wanda yake cewa istabbar julani, wasu mutane guda biyu sun yi wa junansu munanan maganganu, sun zagi junansu, sun yi fada inda Nabi sallallahu alaihi wasallama, a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai suka kama fada cacan baki har sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni kuma na san wata kalma wanda da ɗayansu zai fada da zai ji fushin da ke cikin zuciyarsa ya sauka ga baki ɗaya, domin dama shaidan ne ya sanya mai fushi don su fada da ɗan uwansa. Sai wasu suka ce wa mutumin ɗaya daga cikin mutanen, ka faɗi abin da Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah ya ce in ka faɗi a'udhu billahi minash shaitanir rajim za ka ji fushin da kake ciki ya kwanta. Mutumin nan Allah bai bashi wannan damar ba, sai yake cewa inni lastu majnunan, ina cikin hankalina, ni ba mahaukaci bane, wato har yanzu yana cikin haukai kenan. Allah ya kyauta. Sannan lafazin alqur'ani qarara a cikin suratul nahl, fadin Allah fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim, in za ka karanta alqur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaitan wanda yake abin nesantawa daga rahama Allah. Kaga wanda yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim, to ya kwatanta lafazin da alqur'ani ya faɗa. Qur'ani ya ce masa ka nemi tsarin Allah daga shedan abin jefewa daga rahama Allah, shi kuma yayi wannan umarnin. Kamar da Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, idan kaga mutane sun zo suna shiga addini ana gangan ko ana musulunta, to ka sani cewa Allah yayi min addinin ka ta goma shi. Dan haka daga nan ka dinga cewa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ka dinga yin tasbihi da sunan Ubangiji kana neman gafararsa. Sai annabi ya dinga cewa subhanaka, ya dinga maimaita wannan addu'a fasabbih bihamdi rabbika, sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, sai yana cewa subhanallahi wa astaghfirullah, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika, ko lafazi makamancin haka. Ma'ana ya dinga aikata irin abinda aka ce masa. Haka da aka ce mishi sabbih isma rabbikal a'la, sai yana cewa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. To haka nan ma da aka ce wato fasta'id billahi minash shaitanir rajim, sai yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Saboda haka wannan zahirin lafazin alqur'ani ne, kuma haka yazo mutawatiran tare da tawaturin alqur'ani mai girma, kamar yadda aka ruwaito kalmomi da surori da jumlolin alqur'ani aka ruwaito su da riwaya mai tsananin inganci. Haka kuma aka ruwaito cewa makaranta suna karanta wannan siga ta isti'aza, daga cikin su akwai Asim wanda Allah Malam Ashir yake karanta mana Qur'ani da irin karatun sa, akwai Abdullahi ibn Kathir da kuma daukacin malaman salaf kamar su al-Imam Abu Hanifa, su al-Imam Ash-Shafi'i, su al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Allah ya gafarta musu gabaki daya, al-Imam Makki ibn Abi Talib. Ibn Abi Talib ne ya ambaci wannan al-littafin sa mai suna Al-Kashfu an Wujuhir Qira'atis Sab'a, a inda yake cewa wallazi alaihi al-amalu wa huwa al-ikhtiyaru an yaqula al-qari'u a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yace abinda ya kamata ga mai karatu idan yazo ya zabi wannan lafazi na a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya fara karatun sa dashi. Akwai wata siga wadda ba wannan ba, ita ce siga ta biyu, ita ce mutum ya ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim, ma'ana ya ƙara lafazin as-sami'il 'alim bayan lafazin Allah, da ya kuma a'udhu billahi minash shaitan, sai ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Wannan ya zo a cikin hadisin Abu Sa'idin wanda muka ambata ɗazu-ɗazun nan na cikin du'a lis-siftahi wanda ke cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma as-sunan al-arba'a. Sannan kuma daga cikin abin da ke nuna halaccin ƙara lafazin as-sami'il 'alim shine saboda faɗin Allah wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah, sai Allah ya ce innahu huwas sami'ul 'alim. Saboda sai ake ƙara a'udhu billahi as-sami'il 'alim, saboda Allah ya ambaci waɗannan sunaye nashi a cikin wannan sabga a cikin suratul Fussilat. Wannan isti'aza ta biyu irin ta Hamza yake a wajen karatunsa da wasu malamai magabata, har Abu Amr al-Dani yana cewa inna alasti imalihi ammatu ahli al-ada'i min ahli al-haramaini wal-iraqaini wash-shami, yace mafiya yawan malaman da ke karantar da alqur'ani a kasar Makka da kasar Kufa da Basra da kasar Syria, haka suke karantar da karatu suna alqur'ani suna koyawa almajirin su a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Ita ma siga ce ingantacciya, ana iya yinta. Akwai siga ta uku wadda ita ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafkhihi wa nafsihi, qarawa da min hamdihi, Allah ka tsare mu daga shakewar shedan, wa nafkhihi, Allah ka tsare mu daga rudin shedan da ke sa mutun ya girman kai, wa nafsihi, Allah ka tsare mu daga maganganun banza da shedan yake kimsawa mutane a cikin zuciyarsu ko kwakwalansu. Wannan siga ita ma ta tabbata a cikin wata riwaya ta Abu Sa'idin din can. Akwai kuma wasu siyag din da yawa mabambanta wanda ba za mu tafi zuwa ga sai an kawo su duka ba. Duk siga da mutum ya karanta daya daga cikin wadannan wajen karatu alqur'ani mai girma daidai ne babu matsala akai kamar yadda al-imamu ibnu al-jazar yake cewa wa qul a'udhu in aratta taqra'a wa qul a'udhu in aratta taqra'a kanahli jahran li jami'in qurra yace in ka zo karatu alqur'ani ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim za ka ta alqur'ani kuma zaka bayyana a'udhu din a wajen karatunka da zaka yi a bayyane kamar yadda dukkanin masu karatun alqur'ani suke wato idan ka zo karanta alqur'ani ba za ka zo ka karanta isti'azar a zuciyarka ba in dai karatun a bayyane zaka yi to abin da ya kamata a fara ji shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ci gaba da cewa wa in taghayyar aw wa in tughayyir aw tuzid lafzan fala ta'adu fala ta'adu alladhi qad sahha mimma nuqila imma zaka ƙara wani abu ko ka dan canza wani abu to kada dai ka tsallaka iyakar abin da aka ruwaito wato kana iya cewa uzu billahi minash shaitanir rajim kana iya ƙara kuma uzu billahi samil alim minash shaitanir rajim kana iya ƙara uzu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi din kai haka baka tsallaka daga abin da aka ruwaito ba ina fata mun gane wato kada ka kawo naka salam ko naka larabcin ko naka fili kyau haka na al-imamu ash-shatibi a cikin littafin sa na shatibiya hizul amani yake cewa idha ma aratta ad-dahra taqra fasta'id jaharan minash shaitani billahi musjala duk sanda ka zo karatun alqur'ani ka fara da fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma ka bayyana ta a fili yadda aka ruwaito ta alama atafin nahli yusran wa in tuzid li rabbika tanzihan falasta mujahhala yace kai amfani da lafazin da yazo cikin suratul nahli wanda muka ambata anan yace wa in tuzid in ko ka kara wani abu li rabbika tanzihan dan ƙara tsarkake ubangijinka falasta mujahhala ba za a ce kayi wauta ba indai ka tsaya cikin abin da aka ruwaito sai ya ce wa qad zakaru lafzar rasuli wa lam yarid wa law sa hadha an-naql lam yabqa mujmala yace an ambaci wani lafazi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ruwaito shi yace inda ya inganta to da babu wata matsala to gaskiya ya inganta dan yana ishara zuwa ga wannan lafazin lafazin a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi tabbas ya inganta ash-shaykhul albani muhammad nasiruddin yana daga cikin malaman da suka inganta wannan lafazi al-tafan sa mabambanta kaman cikin irwaul galil kaman cikin sifatus sala da wurare daban-daban saboda haka ya inganta wancan lafazin na cikin alqur'ani wannan kuma na cikin hadisi ne saboda haka mun samu abin da yake cewa ikhtilafu tanawwu wato wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wancan duka sun tabbata wannan ya tabbata daga lafazin alqur'ani wadancan kuma sun tabbata daga lafazin hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam to abin da ya kamata mu kara da shi anan shine baya ga wajen karatun alqur'ani akwai wurare da yawa da aka umurce mu nemi tsari daga shedan saboda tsananin hadarin sa dinnan da aka bayyana akwai wurare da dama wanda ya kamata musulmi ya kiyaye idan yazo irin wannan wurin ya dinga neman tsarin Allah daga shedan abin jefewa daga rahama Allah wuri na farko shine nan da muke magana cikin alqur'ani wasu malami sun yi kokarin su tantance to wai ita isti'azan ita ma yadda aka kawo ikra bismi rabbikal ladhi khalaq yadda aka kawo amanar rasulu yadda aka kawo ayatul kursi shin ita ma mala'ika jibril ne ya kawo ta koko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da kanshi yayi ta koko su malaman karatun alqur'ani ne suka yi magana ta gaskiya babu hadisi ingantacce da ke nuna cewa wato ga asalin ta ta fuskar wahayi akwai hadisai da basu inganta ba al-imamu ibnu kathirin ya ambace su a cikin tafsirin sa cewa malaika jibrilu ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka nemi tsarin Allah daga shedan sannan ka fara da sunan Allah sannan ka ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq amma bai inganta ba amma istinbadin malaman karatun alqur'ani tun cikin sahabbai da tabi'ai da kuma wancan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri da muka ji a baya yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa shine yayi amfani da fadin al-Qur'ani ya furta wannan lafazi na isti'aza daga nan kowa yake daga cikin wuraren da yake wato ake neman musulmi ya dinga neman tsarin Allah daga shedan shine duk sanda wata fusga ta nemi ta fusge ka daga shedan sanda ka ji wani takeici a rayuwarka ko wani bakin ciki ko wata mummunan manufa ko wata mummunan niyya ta aikata sako ko barna ko abin Allah wadarai shine ma'anar wa imma yanzagannaka minash shaitani nazgun sai Allah yace mene fasta'id billah sai kai mai maza ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka duk sanda wani waswasi ya bujiro maka daga cikin manyan ayyukan da shaitan yake bujirowa da bayin Allah akwai waswasi waswasi shine ya sa maka wani confusion a cikin kwakwalwarka ka fara jin cewa kana inkarin samuwar Allah ko samuwar lahira ko hisabi ko makoma ko aljanna da wuta ko kaji kana inkarin cewa anya da gaske ne akwai wani abu a kabari mai suna azaba ko kun kana sallah ka dinga tunanin shin na karanta fatiha ko ban karanta ba raka'a ɗaya nake ko raka'a ta biyu ko ka zo alola ka wanke hannunka ka wanke fuska zaka wanke kafa ko zaka shafan kai sai ka ji kana waswasi shin nayi kaza ko ban yi ba kai sujuda ka dago ka rasa gane guda ɗaya kai ko guda biyu duk wannan yana cikin waswasi da shedan yake zuwa dan ya bata maka addininka sai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim yake cewa idan shedan yazo ga ɗayan ku yana ce masa man khalaqaka wa ya halice ka sai ka ji a ranka ka ce Allah ya halice ni sai ka rubuta maka wata tambaya to shi Allah wa ya halice shi kaga ya fara sama waswasi to sai annabi ya ce do daga nan sai kai marmaza ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal yantahi kuma sai kai kokari ka daina wannan tunanin saboda yana so ya sa maka tunanin ƙarya ta samuwa Allah wanda mutane da dama sun bace a sanadiyar haka hakanan a lokacin da shedan yazo ya maka wata magana a sallah yana ce maka tuno kaza ka tuna kaza ka tuna kaza har ya mantar da kai sallar ka da kake yi sai kuma zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim akwai wani sahabi mai suna Uthman ibn Abi al-As ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah inna shaitana yahulu baini wa baina salati shedan yana kokarin shiga tsakankanina da tsakankanin sallata ya dinga ce mun tuna kaza tuna kaza tuna kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zaka shaytanun yuqalu lahu khinzab nabi ya ce wannan wani shedani ne sunan shi khinzab fa idza ahassastahu idan ka ji irin wannan alamun fasta'id billahi minhu ka nemi tsarin Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai annabi ya ce masa watful an yasarika kuma ka tofar da miyau haka mai iska ta ainihin wato a yamma ta hannun hagunka kai haka su uku wato ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai kuma kai haka tup 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 in Allah ya so zaka ji wannan abin ya fita daga zuciyarka wannan hadisi yana cikin sahih muslim to haka nan lokacin da mutum yayi fushi wannan yana zuwa ne daga shedan shike sa mutum fushi dan ya halakar da shi sai kai marmaza ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan kana tsaye ne sai ka nemi wuri ka zauna idan kana zaune ne sai ka ƙara gyara zama idan kana magana ne sai kai shiru ka bar magana wannan ya taimakawa wajen a gintse fushi din sannan kuma akwai lokacin da mutum ya farka a mafarki ya ga yayi mummunan mafarki to nan ma ana so yayi marmaza ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa al ru'ya minallahi wal hilmu minash shaitan kyakkyawan mafarki daga Allah ne mummunan mafarki kuma daga shaitan duk sanda ɗayan ku yayi mafarki mummuna to yayi marmaza ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar yadda zuwa cikin Bukhari da Muslim hakanan wajen shiga masallaci Abu Huraira ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama idan ɗayan ku ya zo shiga masallaci to yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati zai ce bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah allahumma iftah li abwab rahmatika sai kuma ya kara da allahumma asimni minash shaitani a wani lafazin kuma sai ya ce a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim minash shaitanir rajim duk wannan yana cikin lafazin da ake karantawa wajen shiga masallaci haka nan kuma sanda mutun yaji kukan jaki musamman cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuka ji kukan zakara idan kun ji kukan zakara to ku ce ku yi addu'a saboda zakara yana ganin mala'iku ne daidai asubahin nan da yake yin kuka da yake yin cara yake ci kukan shi ko daidai wannan lokacin mala'iku ne masu tafiya zuwa ga kai sako za su canjin aiki su da wasu mala'iku idan zakara ya gansu sai dinga cara to kai kuma sai kai maza kai addu'a sai su wuce maka da ita kai tsaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuka ji kukan kuka caran zakara ku yi addu'a wasallallahu min fadlihi ku roki Allah daga falalarsa yace idan kuma kuka ji kukan jaki fata'awadhu billahi ku nemi tsarin Allah minash shaitanir rajim daga shedan abin jefewa daga rahama Allah kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim wuri na gaba shine wurin shiga ban daki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith nan ma ana neman tsarin Allah daga shedan haka nan idan mutun yaji ciwon kai ko ya buge ko ya samu wani injury manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wani sahabi cewa ka daura hannunka a daidai inda kake jin ciwon kai ko zazzabi ko radadi sannan sai ka ce bismillahi kafa uku sannan sai ka ce a'udhu billahi wa biqadrihi a'udhu billahi wa biqudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir a'udhu billahi wa biqudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir kafa bakwai wannan ma wuri ne daga cikin wuraren da ake neman tsaron Allah daga shedan abin jefewa daga rahama Allah sai kuma a cikin azkar na safiya da na marece akwai zikirin da yake Allahumma fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada rabb kulli shay'in wa malika a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaitani wa sharaki wa ana aqdiru ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim ya Allah ina ya Allah ubangiji wanda ya halicci sammai da ƙasa ya Allah masanin abin da yake oye da wanda yake fili ya Allah wanda ya mallaki komai ina shaida cewa babu abun bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai kai ina neman ka tsare ni daga sharrin kaina ina neman ka tsare ni daga sharrin shedan ina neman ka tsare ni daga fadawa cikin tarkonsa zuwa ƙarshen wannan addu'a wanda aka ruwaito ta a cikin littafin Sunan Abi Dawud kaga anan ma yace a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaitani wa sharakihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya wannan addu'a idan ya fito a hanya yana tafiya idan wani karamin shedani yazo yana so ya cutar da shi sai manyan shedanu su ce masa ka kyale wannan mutumin da ka gani yana cikin kariya Allah wuri na gaba shine idan mutum ya farka daga bacci nan ma ana addu'a daga cikin addu'o'in da ake yi na ainihin wato tashi daga bacci akwai addu'a ta neman tsarin Allah daga shi a'udhu billahi wajhil karim minash shaitanir rajim haka nan akwai addu'a da ake na neman tsarin Allah daga shedan wanda ake yi ma yara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi ma jikokin shi Hassan da Husaini radiyallahu anhuma yakan ce inni u'idhukuma bi kalimati llahi tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ina neman tsarin Allah ya tsare ku da kalmomsa cikakku daga duk wani abu mai cutarwa da duk wani shedani wanda yake azzalimi wannan ma yana da kyau a dinga yi ma yara kanana in za su fita za a kai su makaranta ko za a kai su islamiya ko makamancin haka dan ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi wa ƴaƴansa ma'ana jikokinsa ƴaƴan Fatima radiyallahu anha Al-Hasan da Al-Husayn waɗannan wasu wurare ne kaji wajen guda 12 daga cikin wuraren da aka umarci musulmi akan ya nemi tsarin Allah daga shedan wannan ya nuna maka girman sha'anin shedan ta wajen kokarin halakar da mutane da kuma yadda musulunci da shari'arsa ta bada muhimmanci wajen ganin cewa mun tsira daga sharrin shedan saboda wannan rikitarwa da bala'in da yake ciki. To abin da ya kamata mu yi wa kanmu gata da shi shine mu dukufa wajen aikata waɗannan abubuwa da aka umarce mu, sai mu duba mu ga da wanne ne nake yi, sai na gode wa Allah sai in ci gaba da shi. Wanne da wanne ne ba na yi, sai in gyara, sai in fara yi. Wanne ne ban haddace ba, sai in rubuta in ta karantawa sai na haddace. Dukkanin su addu'o'i ne kalma ɗaya, kalma biyu, jumla ɗaya, jumla biyu, ba wanda ta kai ko da layi uku ko layi biyar, balantana ce za a sha wahala kafin a haddace su. Da ka karanta ɗaya, biyu, uku, ƙafa biyar, ƙafa goma, insha Allah za ka ji ta zauna a bakinka. Idan mutum bai iya na larabcin ba, zai iya yi da diyaran da ya sawwaka. Wanda yake neman yadda zai same su, kana iya samun ƙaramin littafin nan na Hisnul Muslim, za ka same su duka a ciki. Alhamdulillah akwai fassarar shi na Hausa, akwai fassarar shi na Turanci, akwai kuma karatun shi da malamai suka yi kala daban-daban wanda yake an sajjala shi. Kwanan nan ina jin mako ɗaya kenan da ya wuce, babban malaminmu Professor Isa Ali Ibrahim Fantani ya gama karanta da wannan littafin a nan birnin Abuja a masallacin An-Nur. So za ka iya neman irin wannan karatun, sai ka dinga bin shi a hankali, kana saurara, kana ƙara fahimtar waɗannan zikirori. Waɗannan addu'o'i da zikirori su ne abinda idan kana yi ko da yaushe zuciyarka za ta zama rayayya, kuma za ka samu kariya daga shedan da sharrinsa. Idan kuma ka wofanta daga barinsu, sai ka zama vulnerable, sai ka zama wato kamar kankana ga kuma wukar da za a yanka ta, kaga ba abin da zai kare ta. Da zarar Allah mata wuka kawai za a ji tashi gitin, sai ka ga shedan ya samu ragama a kanka, yana ta tunzura ka, kana aikata ayyuka munana, yana ta ƙara nesanta ka daga ainihin rahama Allah da gafararsa. Allah Ubangiji ka tsare mu daga shedan da sharrorinsa da munanan ayyukansa. Sai mu tsallaka zuwa lafazin ar-rajim. Ar-rajim bi ma'ana marju, kamar yadda ake cewa qatil bi ma'ana maqtul. In aka ce ar-rajim ana nufin wanda aka jefe shi. Jefewa a nan ba wai an jefe shi da duwatsu ba, a'a an nisanta shi daga duk inda za a samu rahama Allah. Allah madaukakin sarki ya yi Allah wadare da shedan, ya tsine masa, fakhruj minha innaka rajim, ka fita daga cikin aljanna, lalle kai abin nesantawa ne daga rahama Allah. To wannan takaddarin bawa wanda Allah ya nesanta shi daga rahamarsa, wajibi ne mu kuma wato mu yi ƙoƙari mu nesanta kawunanmu daga shi, mu nisanta daga shi, daga duk wani aiki da zai ziga mu, daga duk wani abu wanda ainihin wato muke ganin shedan zai kai mu zuwa gare shi. Malaman fiqhu suna da maganganu game da hukuncen isti'aza a wajen karatu. Ina ne ya zama dole a karanta ta, ina ne ba dole ba. Wasu malamai sun kalli zahirin lafazin faɗin Allah, fasta'id billahi minash shaitanir rajim, sai suka ce wannan umarnin zahirin shi wajibi ne. Amma maganar da malamai mafiya yawa suka kata zuwa gare ta shine cewa wannan umarni ne mustahabbi. Mustahabbi ne duk sanda kanta alqur'ani a karanta isti'aza din. Idan za ka karanta farkon sura, kamar da Allah ya karanta mana daga farkon suratul Fatiha, to a karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim da kuma bismillahir rahmanir rahim. In za ka karanta wani karatu daga tsakiya, wato ba farkon sura ba ka karanta ba, haka nan ma za ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a nan ba dole sai ka yi bismillah ba. Idan kana cikin yin karatu sai ka dakata, wata ƴar dakatawa mai dan tsayi kamar ka yi magana, ko ka amsa waya, ko ka tashi ka je banɗaki ka dawo, ko kana cikin karatu ka ɗan yi gyangyaɗi sai ka farka, to ana so ka sake maimaita a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ina fata muna ganewa. Haka nan idan ka gama wata sura za ka shiga wata sura, to anan kuma ba a maimaita a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai dai bismillah. Haka a cikin sallah, a cikin sallah a raka'a farko ana so bayan kayi kabbara kayi du'a'u listiftah. Idan kana sallah kai kadai ko kana bin liman wanda yake asirtawa, to za ka karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sannan ka karanta abin da ya biyo baya. Za mu zo mu ji a cikin suratul Fatiha insha Allah magana game da bayyanawa ko asr ta'uz billahi minashaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim magana mafi inganci su ba a bayyana su za a yi su ne a asirce duk da yake a wasu mazahibu kamar mazhabin al-imamu ash-shafi'i su suna bayyana bismillah da kafin su fara karatun alqur'ani mai girma amma mu a mazhabin mu na malikiya to ana koye duka ne a isti'aza da basmala duka ana koye su ne abinda za a fara ji a karatun ka shine alhamdulillahi rabbil alamin wannan kenan to ina ganin wannan bayanin ya isa game da isti'aza a takeice kwarai insha Allah kar mu tsawaita har a fara manta na bayan to sai mu tsallaka inda Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah arrahman mai rahama arrahim kuma mai jin kai haka ake fassarawa da Hausa a ce Allah mai rahama mai jin kai su ma waɗannan lafuzan idan mun je cikin alhamdulillahi rabbil alamin za mu yi bayani insha Allah game da meye ma'anarsu meye bambancin arrahman da arrahim kuma me yasa ake hada su a koda yaushe wannan lafazin shi ake cewa albasmala kamar da ake cewa wancan da ya gabata alisti'aza shi kuma wannan ana ce mishi albasmalatu wato bismillah wannan ma'anarta shine bawa yana cewa ne aqra'u bismillahir rahmanir rahim ko bismillahir rahmanir rahim abda'u qira'ati ina fara karatuna da sunan Allah mai rahama majiƙai ina neman Allah ya bani dace in karanta daidai in fahimta kuma in samu albarka dake cikin karatun wannan shine ma'anar fadin bismillahir rahmanir rahim haka Allah ya fara littafin sa ta wannan waje wato wajen bismillah din nan dukkanin surorin dake cikin alqur'ani suna farawa da bismillah in banda suratul bara'a suratul tauba shine kamar yadda malam yake fara yake cewa wa baina kulli surataini basmila la baina lamfali wa taubatin fala ta'ti biha bal qif aw uskut aw sila thalathatun sahad li kulli man tala yace wa baina kulli surataini tsakanin kowace sura da ɗan uwata basmila kace bismillahir rahmanir rahim la baina lamfali wa taubatin amma banda tsakanin suratul anfal da suratul tauba fala ta'ti biha anan karka zo da lafazin bismillah bal qif sai dai ka tsaya iya nan aw uskut ko kai abinda suke ce ma as-saktu aw sila ko kuma ka sadar da su waɗannan duka wasu islahat ne na malaman tajwidi bana su mu nitsa cikin su saboda haka adadin suranin alqur'ani adadin yawan bismillolin da ke cikin sa in banda a wannan wajen tsakanin suratu al-anfal da suratul tauba shi kuma sai ka dauko bismillah da ke cikin suratul nahl sai ka cike da ita za ta bada lissafi cif cif cewa bismillah a cikin alqur'ani guda 114 adadin suratul alqur'ani kowanne sura tana da nata banda suratul tauba sai a dauko fadin Allah madaukakin sarki innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kaga ya cika kenan babu gidi in Allah ya so ana so a wajen karanta alqur'ani a fara da bismillah din haka da wasu wurare ma bismillah wato wani lafazi ne shi ma mai muhimmanci da musulmai suke mu'amala da shi a koda yaushe akwai hadisi da aka ruwaito da aka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai kullu amrin ko kullu shay'in zibalin lam yubda fihi bismillah fa huwa raddun ko fa huwa aqta'u duk wani abu da aka fara in dai abin mai amfani ne in dai abin arziki ne aka zo aka fara shi ma'ana za a yi wani meeting za a yi wata tattaunawa za a yi karatu za a yi zaman fira za a daura aure duk abin da za a yi kar a fara sai an fara da bismillah in ba a fara da bismillah ba to wannan abin zai zama an yanke albarkarsa wannan hadisi ne mashahuri zaka ji malamai suna wa'azi da shi a wurare daban-daban galibin lafazinsa sun zo ne da lam yubda fihi bihamdillah sai wani lafazi yazo lam yubda fihi bismillah shine wanda al-imamu ibnu abdul bar ya ruwaito a cikin littafin sa mai suna al-jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami wannan hadisi da dukkan lafazansa bai inganta ba. Hadisi ne mai rauni kwarai da gaske, kamar yadda malamai suka fada, su Al-Hafiz Ibn Hajar, su Al-Imam Suyuti, su Al-Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin. Allah ya musu gafara ga baki dayansu. Dukkanin malaman hadisi sun hada akan cewa wannan hadisi ne mai rauni. Saboda haka ta fuskar inganci bai inganta ba. Amma ta fuskar aiki, to ana aiki da ma'anarsa. Saboda aikace an ga cewa duk wani abin arziki idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fara shi yana fara shi da ambaton Allah. Mun ji Annabi Sulaiman zai aika da wasiƙa yace innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Kaga ya nuna cewa daga cikin sunnah annabawa fara rubutun sa da bismillah. Kuma Allah ya umarce mu da cewa ayi koyi da dukkanin annabawa. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta wasiƙu zuwa ga sarakuna da shugabannin ƙasashe, kowanne ya sa bismillah, yana cewa min Muhammad bismillahir rahmanir rahim, min Muhammadin rasulillah ila hirqal azimir rum, bismillahir rahmanir rahim, min Muhammadin rasulillah ila qaisari, min Muhammadin rasulillah ila najashi da makamantansu. Wato ya fara da bismillahir rahmanir rahim a dukkanin wasiƙunsa. Haka da aka zo wajen sulhu Hudaybiya da za a rubuta wato abin nan MOU din da aka rubuta a sulhu Hudaybiya, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim, sai kafiran Makka suka ce basu yadda ba, su basu yarda da wannan lafazin ba, basu san wani sunan Allah ar-rahmanir rahim ba. To saboda a cimma manufa, sai annabi ya ce to shikenan ba komai, me kuke so a rubuta? Sai suka ce a rubuta bismikallahumma, irin wanda suka sani tun a jahiliya. Sai annabi ya ce a rubuta ba komai. Kaga hatta a wajen rubuta takardar sulhu tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran Makka, sai da aka rubuta bismillah. To hakan za ka rubuta wani abu kaman wasiya ko wani abu makamancin haka. Har ila yau kamar yadda muka ambata game da lafazin isti'aza, ita ma bismillah akwai wurare da dama da aka nuna cewa ana so a dinga ambatanta, kama a farkon fira ko wani lakta ko wani darasi ko makamantansu ko wani rubutu. Haka nan a wajen shiga banɗaki, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa situru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama idza wadaa ahadukum thawbayhi falyaqul bismillah. A cikin hadisin da Imam Ibn Majah ya ruwaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda ke zama rufin asiri ya hana shedanin aljanu su ga al'auran mutum in ya shiga banɗaki, sanda zai biya buƙatarsa, shine ya zo shiga banɗaki ya ce bismillah, ko ya ce bismillah Allahumma jannibna shaitan, afwan bismillah Allahumma inni a'udubika minal khubus wal khaba'is, ko ya ce bismillah din ita kadai ta wadatar. Idan mutum bai faɗa haka ba, tsaraicin shi za su tsaya suna kallo suna dariya. Haka nan a wajen addu'a, a wajen alula, Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi, babu alula ga wanda bai ambaci sunan Allah ba, kamar da yake cikin hadisin Tirmidhi, wanda da ya Allah bai ce bismillah ba, to alular shi ta zama na kasasshiya, duk da in yayi sallah sallar ta yi amma alular shi bata cika ba, ta fuskar cikar wato ladanta. Haka nan kamar yadda muka sani a wajen cin abinci, ya zo a cikin hadisin Tirmidhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza akala ahadukum at-ta'ama falyaqul bismillah, idan ku zai ci abinci ya ce bismillah. Haka nan cikin hadisin wannan yaro maraya da yazo zai ci abinci da hagu, annabi ya rike hannunsa ya ce ya gulam samillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika, idan zaka ci abinci ka ce bismillah, ka ci da hannun dama kuma ka ci gabanka. Haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa aljanu shedanu suna yawo suna neman ina za su kwana, ina za su ci abinci na banza. Idan suka zo baka ci abinci, da zaran ka ce bismillah sai su miƙe, sai su ce la ta'ama, ba mu da abinci anan. In ka zo shiga gidanka zaka bude kofa in ka ce bismillah, sai su fita su ce la mabita, ba mu da zan kwana anan. In ka zo tarawa da iyalinka ka ce bismillah Allahumma jannibna shaitan wa jannibna shaitan ma razaqtana, sai su kauce su ce babu ba su da komai anan, ba su da abinci, ba su da wurin kwana, ba su da nasibi a cikin tarawarka da iyalinka. Idan ko kai waɗannan abubuwan duka, ba tare da ka ambaci Allah ba to duka da su zakai tare za ku ci abincin tare za ku kwana a ɗakin tare za ku sadu da iyalin so da haka mu kiyaye waɗannan wuraren wajen ambatan Allah haka nan wajen fita daga gida sanda muke fitowa daga gidajen mu akwai addu'an bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah kaga shi ma da sunan Allah ne haka yazo a cikin hadisin Abu Dawud wato da sunan Allah nake fita daga gidana kuma na dogara ga Allah gare shi nake neman kariya babu ƙarfi babu dabara sai ga Allah haka nan sanda mutum zai hawa abun hawa kaman keke ko bike ko mota ko doki ko makamancin haka ko jirgin sama sai a ce bismillah walhamdulillah subhanalladhi sakhkhara lana hadha kuma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun kaga shi ma ana farawa ne da bismillah haka nan kame da muka ambata wajen cire tufafi ko da ba a ban daki bane ko a cikin dakin ka ne zaka cire tufafi da daddare ko zaka canza tufafi to akwai addu'an bismillah bismillah alladhi la ilaha illa huwa wuri na gaba shine sanda abun hawan ka ya lalace mutum yana tafiya da motar sa ko da babur din sa sai ya developing wani fault ko ya fara ta fara overheating ko kaji ta fara jacking ko haka nan kawai kaji ta mutu ai galibi a dabi'a zaka ji mutum yayi tsaki ne wani ma ko ya ce shit ko ya ji haushi ko ya buga kansa tiyari ko yayi tsinuwa to duk wannan ba dabi'a ce mai kyau ba ya zo a cikin hadisi da al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza asarat bika dabbatu idan abun hawanka ya baka matsala fala taqulta isa ash-shaytan kada kai tsinuwa kaka tsine wa shaytan fa innahu yata'azamu idan ka fada wata muguwar magana shaytan sai ya ji dadi ya fara kafafa ya fara kumbura hatta yasira mithla al-bayti sai ya zama katoto kaman girman gida annabi ya ce walakin qul bismillahir rahmanir rahim sai ka sake kunnawa ka ce bismillahir rahmanir rahim ka fadi bismillah ko zaka bude bonnet ne ko zaka fito ne ka dai fadi wannan kalma mai dadi kada ka fadi mummunar kalma wannan duka suna cikin ladubba na wuraren da ake amfani da bismillah sai kuma wurin kwanciya bacci akan fadi bismillahir rahmanir rahim ko bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin ya allah idan ka zo kwanciya sai ka ce ya allah da sunanka nake sanya kwibanya na akan abun kwanciya ta kuma in gari ya waye kai zaka daga ni kai zaka tada ni ya allah ya allah idan ka hukunta cewa wannan kwanciya da nayi daga nan na mutu to allah kai rahama gare ni idan kuma ka hukunta cewa zan miƙe gobe ba mutuwa zan yanzu ba Allah ina roƙonka ka kiyaye ni kamar da kake kiyaye bayinka na gari haka nan kuma a cikin azkarus sabahi wal masa muna fadin cewa bismillahi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis sama ana karanta ta kafa bakwai wannan ma ambatan bismillah ne a cikin ayyukan mu sai kuma a wajen wato ruqya idan mutum yana jin ciwo ko yana jin zazzabi ana karanta bismillah a shafa a jikin goshi ko a shafa a wurin da ake jin zafin ko a tofa a cikin ruwa kafa bakwai shi yana da amfani sosai da kuma wajen yanka dabba kamar yadda muka sani in za a yanka dabba ana yanka ta ne da sunan Allah wadhkuru smallahi alaiha sawaf za a yanka saniya ko kaza ko makamancin shi ana yankawa da sunan Allah har ma idan ba a yanka da sunan Allah bai halasta a ci ba haka nan wuri na ƙarshe zamu ambata shine wajen sanya mamatanmu a kabari duk in ka gama wannan rayuwar gaba daya idan ka rasu wanda mutuwa kuma tana jiran kowa idan an zo sanya ka a kabarinka an karantar da mu a sanya ka a kabari da sunan Allah bismillah wa ala sunnati rasulillah ko bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallama wanda suka rike gawo mamaci za su sanya shi a gidan shi na ƙarshe a duniya to ana so su karanta wannan addu'a a daidai lokacin da suke sanya shi a cikin kabarin sa kun ga jama'a waɗannan lafazza guda biyu lafazin a'udzu billahi minash shaitanir rajim da lafazin bismillahir rahmanir rahim ashe suna dauke da dimbin fa'ida da ya kamata mu ci moriyar su kar mu dinga karantawa kawai muna wucewa kar kuma mu dinga mantawa ba ma tuna waɗannan wuraren da ya kamata mu dinga ambatan bismillah ko ambatan ainihin wato a isti'aza waɗannan wasu wurare ne kawai da na zabo mana ba gabaki ɗaya bane wanda yake son garin su gaba ɗaya sai kuma cikin littafai na musamman da suka magana akan azkar ko akan ladubba zai ga ƙarin bayanai insha Allah lokacin mu ya ƙure zamu saurara ne insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله